da izinin Allah, matukar kin saka tsoron Allah da ikhlasi a cikin al'amarin da kuma yi dan Allah. Idan ka dauke ta dan Allah kake yi, tana iya kai ka har ga aljanna. A kasancewan ɗaliban ilimi ne, zan tafi da karatu. A cikin karatun akwai tambayoyi da za su biyo a baya, domin ina so in gane shin daga sai yanda kuka shirya za ku yi sana'ar, shin kun daura dan ba, shin da gaske kuke yi, za ku dauke ladubba da hanyoyi da suka kai wa ga nasara, wanda ba zan ware su ba, amma a cikin darasin mai lura wacce take bibiya za ta tsinci a wa'in hanyoyi ne suke zama a su kai gargaci. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Da farko, ita kalmar sana'a muke so mu fara magana a kanta. Ita kalmar sana'a kanta tukunna, ba ita ce sana'a kamar yadda mu muke faɗa ɗin ba, kalmar sana'a ce, domin mazdarin kalmar kenan a Larabci. Daman shi Bahaushe kowa shina aran kalmar yayi ko? A sana'a da muke faɗa kamar yadda ake gudanar ta, ta zama abin da ta zama. Mai sana'antar wanda kake, ina kose zan ce ina sana'ar kose, ina mahuci zan ce ina sana'ar mahuci, donut nake yi, dinki nake yi, duk wa'annan nau'in sana'a ne su ake cewa sana'a. Yin abin da kake yin shi yake zama da masdarin kalmar ta juya ta bar sana'a ta koma sana'a. Wannan ita ce sana'a a kalmar Larabci. Sannan ita sana'a mai yin ta yana da aiki guda biyu ne a gabansa, sabanin mai kasuwanci. Mai kasuwanci abin da zai yi shi ne saye da sayarwa kawai shi ya iya, amma mai sana'a yana yin wani aiki ne kashi biyu, bayan ya sarrafa abin da zai sarrafa me ya kamata ya yi sai kuma kasuwanci ya biyo. Duk mai sana'a idan bai da customers, to sana'arsa ba za ta kai ga abin da ake so ba. A matsayinki na ɗalibar ilimi da kike so ki zama yanzu mai sana'a, kike so ki tsaya da kafafuwarki, wani salo kika ɗauka, wani tsari kika ɗauka na sana'ar ki ta zama ingantacciya, kuma kullum kina renew na sana'a ta inganta ta zama ta kai ga irin harke ma kin zama kina cikin wa'anda ake ji da kishu a ƙasa baki ɗaya. Dan mu fatan mu kullum in za mu roki Allah mu roke shi da babban masaki ko? A yanzu sai a ce mana wata ce daga cikin ɗaliban nan da suka yi wannan aikin, wata ran sai mu ji tana da wani makeken kamfani, wala Allah tana yin sabulu, omo, man shafawa. A'a, idan ɓangaren catering ɗin kuka koya, kuna nan kuna yin wasu snacks ingantattu wanda ake fita da su, ana sarin su guri-guri, ana nema akai-akai. Wannan zai ba mu ƙarfin gwiwa da dama daga cikin sana'o'i. Inganta su da ba ma yi ne yake sawa su koma baya, ba a samun nasarori da muke tunanin Allah subhanahu wa ta'ala zai sa albarka a ciki. So ina ba da shawara ga wa'annan ɗalibai su je su ƙara komawa manhaja ta sana'a, su ga yanda ake inganta sana'a. Idan ranar da aka koya miki training na sabulu, malamarku ta sabulu ta juye muku shine a tray, ta yanka da wuka, ke kuma ki koya yaya ake a nemo container ki inganta, ki koya yaya ake a samu stand, ya ake a sa mishi leda, kai ya ake a yi packaging ya zama bandir-bandir yanda har shaguna za su dinga kawo taffa neman a gurinki. Idan wasu abubuwa ne na ciye-ciye, kada ki tabbata akan abin da kawai malama ta koya miki, in ta kwaba kaza da kaza zai ba da kaza, yaya za a yi kullum ki kirkiro wata sabuwar abin da da babu shi, ki kakalo masa wani sabon suna da za a zo ana nemansa daga nesa. Wannan shine kin zama cikakkiyar mai sana'a, kullun kwalwarki ta dinga busting tana baki wani tunani na daban abin da da can ba ke kika yi shi ba. Kuma wannan tunani dole ne akan dukan wani mai sana'a. Tunani shi yake bada daman yin abin da da ba a yi shi ba. Daidai da kaman yanzu tunanin daukan hoto da aka ce shekara sama da 900 wanda ya kirkire shi musulmi ne. Kawai tunani ne ya bashi yanda tunanin hasken rana yake fitowa ya shigo ɗaki, ya za a yi to light ya haska masa har ya iya ganin abin da yake nisa, kuma ya ji kaftarin abin da zai bayar ajiyayyen hoto. Ya yi irin wannan kirkirar, ya yi za a yi irin wannan kirkirar ‘yar uwa. Kar mu tsaya kawai a iya ƙananan sana'a na cikin gida, kullum mu dinga zurfafa tunaninmu. Kwanan nan na ga wani yaro a social media wanda ya kirkiri glass wanda makafo zai iya tafiya ba jagora, idan yazo gaban dutsi zai ji ya mishi alert, in yazo rami glass din zai yi alert. Ashe technology da muke da shi zamu iya yi da kanmu yafi karfin mu dinga jira sai tura sun ka mana tsare-tsare. Akwai wani tsofo dan garin nan da yazo yake Gombe yake bada training kala-kala na zamani, wanda shine a kirkirar sa ya kirkiro shi, yana yin kamar su generator zai aiki ba nefa kuma babu fetur, yana amfani da gas. Shi zai kirkiri gas din da dattin cikin gidansa, sharar cikin gida ya mai da ita gas. Da Allah matsayin ki ta daliba aka ce yanzu ga hanyar samun gas, ba sai kin je ki refilling ba, abin yake. So ina so dukkanku da kuka ce yanzu sana'an nan kun dauke ta wani abu, ku je ku sa wa tunaninku me zan taba kirkirowa. By my own psychology, ki shiru a ranki, ba kowa ya koya miki ba, ki ji zaki iya kirkiran wani abu sabo na daban. Wannan shine kin cika cikakkiyar mai sana'a. Sannan akwai tsarin kasuwa, ya ake a sayo, ya ake a sayar, ya ake maintaining na riba. Ba kawai daga kin samu jarinki na 10,000 kika samu ribar 3,000-4,000 sai ki ce ai dama kina da ashobi, maza-maza bari ki cire ki je ki ashobin gidan wanta da dabiki ba. Wannan baya dore da kasuwa. Kullum fata ake tunda yanzu 10,000 za ta kawo min 3,000, ya zan yi to jarin ya dawo 10,015. Yanzu da in samu 3,000 sai na me? Sai na adana 2,000 na kashe daya. Duk wannan a tsare-tsaren yanda ake koyar da marketing da sauransu dai kun shina, ana koyar da tsare-tsaren kasuwa. To a koma a duba lissafin da suka shafi wannan, in biki karanta bangaren ba ma yanzu da kika ce zaki sana'a, to sai ki bincika ya ake. Ku daina bata datar ku a banza wajen kalle-kallen abubuwa marasa amfani, ku yi googling abin da zai amfane ku. In na hada kaza da kaza zai bada kaza. Ko spices ne kullun sabi ake kirkira waɗanda za su bada wata aroma mai daɗi a abincinki. Ki ji girkin gidanki daban yake da na makwanciyarki, saboda me? Ke kin kakar wani spices din da da babu shi. So dai waɗannan shawarwari ne na farko na yi su ga masu mai nema su zama ƴan kasuwa nan gaba. Domin ita sana'a na gaya muku tana tafiya ne da tijara tare. Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace. Bayan wannan shimfiɗa da na yi na ita kalmar kanta sana'a, sai kuma mu gane Larabawa sun mata ta'arifi. Suka ce dariqal lazi munazzamatun kasa, ita wata hanya ce da aka keɓe ta daban, wacce take nuni ga zuwa mi. Suka ce allazi tattabi'u fi amalin yadawi au zihni, wacce take tafiya da aiki da hannu ko kuma da tunani. Ashe maganar gaskiya ne ce nan, idan zaki sana'a tunaninki yana da amfani a cikinta. Dole ne sai kina tafiya da tunaninki, sannan kuma kina aikin da hannunki. Ko da mahuci kike yi, zaki sai kaba a ciki ko? Zaki sai wani ɗan itace da suke haɗa da shi. To ba kullum ki dinga yin zaton na shekara 10 irin na kakanninmu da suke ba. Yau a ce ke sana'ar mahuci ke, amma kin kawo wani design yanda a cikin yinsa ake yin kaza da kaza. Daga cikin wasu ƙauyuka akwai sukan kawo mana sakakku. Wasu su ga suna yin combination color, su ba da wasu institutan Najeriya na ga suna yi. Wasu suna rubuta suna. To kullum ke ma ki dinga ji a ranki ya za a yi ki ƙirƙiri wani abu. Tunda an ce tana tafiya bayan aiki da hannunki tare da aiki da tunaninki ko ƙwaƙwalwarki. So yana da kyau ita mai sana'a ta san cewa a kullum ƙwaƙwalwarta buɗewa za ta dinga yi tana hararo wani abu daban wanda da ba a ɗora ta a kansa ba. A wannan kenan. Sannan kuma a kullum shi mai sana'a kamar yadda na ambata ya dinga ganewa yana yin abu ne ba wai wanda ya tsire shi a sama ba. Allah subhanahu wata'ala da kansa akwai guraren da shi da kansa ya koyar da sana'a, akwai guraren kuma da ya ba da ilimin akai sana'a. A misali idan muka dubi ga suratul anbiya aya ta 80, Allah subhanahu wata'ala yana ambata mana wa alamna
a'udhu billahi minash shaitanir rajim وعلمناه سنة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a tunda mun yi kwatin manufar sana'a da ta ambato a cikin Qur'ani na dan tsuro ɗin su gurare amma wannan ayat ta biyo jawabi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin tarihi na Annabi Dawud mahaifin Annabi Sulaiman kenan ko Allah ta'ala ya ce muka bashi ilimi na sana'a sana'ar me aikata riga irin ta sulke wacce take kare masu yaki daga harbin mashi me ake ce mata kenan sulke ko wannan ilimin Allah ta'ala ya bashi shi yake yin ta da hannunsa yake sayar da ita ya dauki riba ya ci abinci wanda a wani hadisin Annabi ana ba mu labarin Annabi Dawud bai taba ci a cikin sa da wani abu ba face abin da gumin hannunsa ya kawo masa shi bai yadda masa kyauta ko abu Annabi ya kasa ga ya cewa mafi alkhairin dukiyar da kika ciwa cikin ki ita ce wanda kika samu da gumin hannunki so Annabi Dawud masa ta sana'a da aka koya masa ta yin riga kenan ko a wancan lokacin tunda suna amfani da ita a wajen yaki a gurguje bari na ambata wasu gurare guda biyu mu wuce ga manufofin da muka sa a gaba aya ta 37 da 38 a cikin suratul hud Allah subhanahu wataala ya ƙara ambatar kalmar sana'ar saboda me ina so mu gane muhimmancin ta ta fito guri daban-daban don me domin mu gane shar'iyya a cikin aikin da duk muke yi tunda Allah subhanahu wataala ya ce ta'lamuni qabla an ta'budun kenan yanzu muna shinan cewa aiki na sana'a da matan nan suka ji a ransu za su dauke shi a matsayin wani abin yi a gaban su ba wai wani abu suka dauka azuba a garba a'a abu ne da yazo mana daga Allah subhanahu wataala a cikin wata kissar ita ma daban Allah subhanahu wataala ya kawo mana kissa a cikin suratul Hud na zancen Annabi Nuhu lokacin da ya yaki a lokaci ba zai ba mu dama wayannan bayanai ba kowa ya shina yayi ta kokarin yi musu amin na sai yaki yayi ta jihadi akan cewa irin su da'awa zuwa ga musulunci ba su karɓi musulunci ba daga baya Allah ta'ala ya jarrabe su da halaka a cikin ruwan dufana na san mafi akasarin mun san wannan tarihi to Allah ya ba wa Annabi Nuhu ilimi na shinan yanda zai yi sana'a ta me ta jirgi kuma na ruwa domin ita sana'a biyu ce kina iya yin ta ki amfanar da kanki kina iya yin ta kuma domin ki me ki sayar ki samu kuɗi so ta Annabi Nuhu ita tasa ta amfanin kai aka koya masa dazu mun faɗi da mai kasuwanci da ita ko kenan kowace kika yi koyayya ce daga Allah subhanahu wataala ba wata kika girgira ki dinka wa kanki riga ki saka kin yi abin da Allah yake so ki dinka wa ƴaƴanki su saka kin yi abin da Allah yake so kazalika ki dinka a biya ki ma kazalika shi ma duk kin yi abin da Allah subhanahu wataala yake so Allah subhanahu wataala ya ce wasani alfulki bi ayunina wa wahayina kun ga wannan ya nuna Allah ta'ala ne ya yi masa wahayi shi wannan umarni aka masa Annabi Nuhu cewa aka bashi dama ya aikata wannan sassakar jirgi yace bi ayunina ma'ana Allah yana bibiyan aikin ya gani a gyara can a sa katako ta can a fidda kofa ta hanan ta ina yake bibiya in ya kalla yace wa wahayina kuma sai mu masa wahayi mu ce masa ga yanda zai kaman ke ce kina aiki amma supervisor yana bibiyan ki duk abin da kika yi zai duba ya ce miki gyara kaza haka aka yi jirgin Annabi Nuhu ashe sana'a umarni ce daga Allah ko har ma yakan taya masu yin ta shi da kansu ya taya shi wajen bibiyarsa da bashi wahayi a ce masa ga yanda zai aya ta gaba aka ƙara ambaton kalmar sana'a yace wasana'u fulkin wa kullama man alaihi ko duk ina ta so di kalmar ta wuce ne akwai bayanan da nake so na san yanayin lokacin ku riga kun cinye shi nan kuma Allah subhanahu wataala yace ya halicci wannan jirgin a lokacin da yake halittar nasa masarauta da maluman wayancan mutanen shedanu na zamanin sa da suka ki karban musulunci in sun zo wucewa sai su dinga yi masa me kaman gatsi ake ce ko izgili suna nuna masa kaman kenan yanzu ya gaza da matsayin ka kana so ka ce kai annabi ne kana da'awa to yanzu kenan ma ka koma kafinta so suna masa izgili akan aikata wannan aikin amma me yace Allah ya ce wasan alfulka yayi sana'a irin ta jirgin kasa kenan sana'a ba fararriyar kalma bace sana'a ba wata aba ce da ba a san ta ba kuma sana'a kar yanzu ku ce ai to muna ta magana akan annabawa ne kenan su aka yi wa izini su yi a'a sahabbai sun yi sana'a annabi yayi sana'a duk da mafi girman sana'ar da aka san annabi da ita ce kiyo a wasu gurin Allah ya bambance wasu abubuwa na sana'a daban da kuma wasu abubuwa wanda suke zama hanya ce ta neman arziki daban a wasu gurin kuma Allah ya haɗe su duka hanya ce ta neman arziki so a wannan bagiran annabi yayi kiyo shi ma sana'a ce sannan kuma annabi yayi kasuwanci shi kuma hanya ce ta neman arziki kenan duk wanda muka yi sunna muka yi idan muka ce nan ma annabi muka yi magana akai ba zancen ya tsaya anan bane matansa sun yi wa'annan abubuwa ba wanda bai sanna na Khadija ba a fitacciyar yar kasuwa ce wanda kasuwancin ne ya bata dama ma zuwa ga auren annabi alaihi salatu wassalam sannan daga cikin matansa akwai Maimunatu ita kuma masakiya ce tana yin saka wanda har annabi lokacin da yake gargarar mutuwa yake cewa ita ce wanda za ta bibiye shi bayan mutuwarsa daga cikin matansa ta farko da aka tambaye shi wai sai ta ce wacce tafi ku dogon hannu me yake nufi da dogon hannu anan yawan kyauta wanda bai sana'a kenan bai kyauta ina sai kin samu ki bayar to ki nemi kuɗi baiwar Allah ki kuma bada kuɗi kada ki samu kuɗi kawai tunanin ki tarawa a'a shi Allah yana sa albarka a al'amura a lokacin da ka sako shi a cikin tafiyarka so Maimunatu mai kyauta ce tana ciyar da dukiyarta ba dare ba rana amma wata dukiya wacce ta samu wajen yin sana'a so wannan duka dalilai ne na yin sana'a sannan matan sahabbai an hakaito su a bangaren yin sana'a akwai hadisin Ummu Salma da ita matar je wa annabi neman fatawa cewa ya rasulullah ina da dukiya yara na kuma marayu ne da na basu suna zuwa gurin dangi da jama'a neman wasu abubuwa na morewa rayuwarsu ko na gina rayuwarsu ya rasulullah zan iya daukan dukiyata na rike su na ci gaba da musu duk abin da suke da bukata misali hidimar makaranta sutura da sauransu annabi ya ce zaki iya kenan ashe mace idan kika wadata Allah ya hore miki kina da dama ki duk wasu responsibility da miji ya miki rauni akan sa kar ki ma waiwaye shi kai daga cikin matan sahabban akwai wa'anda ma su me yake faruwa a tare da su sun fi mazajen kuɗi ke Maloniya ce ke wata jijjigaggiyar hajiya ne shi kuma mijin malam ne musulunci ya yadda ma har suka kai neman fatawa gurin annabi alaihi salatu wassalam kaman Zainab sun je su suka samu annabi alaihi salatu wassalam da farko ta ce ta ji annabi yayi bayani akan fitar da zakka sai take tambayar mijinta Abdullahi bin Mas'ud shine mijinta sai ta ce masa ko za ka je ka tambayi annabi wannan zakat da na ware shin an amince mun na baka tunda kai ma mabukaci ne ku dubi kalmar ita tana da halin bada zakka amma tana neman izini a bata dama ta bada zakkan nan ga mijinta domin ta shina shi ma mabukaci ne sai ya ji nauyi ya ce ina ga wannan tambayar ke ya kamata ki je ki tambayi annabi alaihi salatu wassalam ba ta yi ƙasa a guye ba ta je ta samu annabi annabi na cikin gida ta zo ta mashigar gida sai ta samu wata mata daga cikin ansar ita ma irin wannan abin tambayar ita ta kawo ta zuwa gurin annabi cewa ta fidda zakka amma in an ba ta izini za ta ba mijinta domin ta tallafi rayuwar shi so kenan ba matsala a tare da matar da Allah ya ɗaukaka arzikin ta fiye da namiji ta yi wa mijinta hidima a cikin abin da Allah ta'ala ya hore mata ba tare kuma da ranar da aka yi fadata masa gori ba kusan laifinmu kenan mu yanzu za mu yi muna yi amma wasu lokutan sai kuma mu zo muna gori so yana da kyau mu yi musu hidima da kuɗinmu mu yi wa ƴaƴanmu hidima da kuɗinmu, mu yi wa dangi da abokan arziki. Wannan shine ma a dalili da yake buɗe kafata samu da tabbatuwar arziki. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Allah ya ƙara ambata game da hidimar da nema. Kuma kullum idan muka ambata ya allazina amanu, mu dinga ganewa muna tare fa da mazan nan, kafada da kafada, mu rige-rige da su. A kadai zancen auratayya ne aka ce mi arjalu qawwamuna 'alan nisa, ko amma a fagen sallah ba a ce taki biyu ta sa hudu ba, ko azumi ba a ce ki yi 20 yayi 30 ba. To duk wata hidima ta neman aljanna rigaggeniya ake da juna, ba a cewa wannan ayar ai maza ake magana da ita, a'a. Yar uwa, indai an ce ya ayyuhal ladzina amanu, ai kin san kin yi imanin ko, to fatan ki tare da ke za a yi wannan abin da aka ce ai umarnin da duk yazo hadda ke, idan hani ne hadda ke. Kuma Allah ta'ala idan ya tashi ambatan ya bambanta sunayen, idan ya ce almu'minun sai ya ce wal mu'minati, ko bai bar mu a bayo fa. Duka kalmar da ambatan maza ya zo, ambatan mata ya zo, kenan mu dinga gwama kanmu a duk gurin da aya ta ambaci Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض, ولا تتيمموا الكبيس منه تنكزوه ولستم بآكزيه إلا أن تغمدوا فيه, واعلموا أن الله غني حميد.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu wata fa'ida. Na ce akwai fa'idoji da za ku yi ta ɗauka fa idan kuna so ku yi kasuwa a cikin nasara. A nan ma akwai wata fa'ida da Allah ta'ala ya magana a kanta. Duk da ina ga wancan ko bayani ya ɗauki hankalina, ƙarshen ayar ta ambaci fa hal antum shakirun. Allah ta'ala ya yi mana wancan bayani da ne a aya ta farko da muka ambata a cikin suratul anbiya, ya ce ya yi hakan ne don ko shin za mu kasance masu godiya. So mai sana'a idan bata zama mai godiya ba, Allah subhanahu wataala baya sa albarka a cikin kasuwarta. Kuma yawanci abin da yake faruwa yanzu kenan, ba a godiya wa kasuwa. Daga an kira ki wancan ya kasuwa, wallahi alhamdulillahi dai, wallahi da ƙyar kuɗin ma ya fito, wallahi yanzu kan ba a fita, ayya in ka saro dai ba riba, sai mu yi ta ƙorafi. Shi kuma Allah kullum yana so ka zama mai godiya ne duk ƙanƙantar abin da ka samu. So mai sana'a mataki ne na kaiwa ga nasara, yin mai godiya. Sai yanzu kuma Allah ta'ala ya ƙara ambata mana wata, ya ce ayyuhal ladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Ya ku waɗanda kuka yi imani, ku ciyar daga daɗaɗa mafi tsarkakuwan abin da kuka samu, na daga abin da kuka nema, daga ina, daga abin da kuka sarrafa na neman arzikinku. Kenan akwai wajibci a gare ki wajen neman kuɗi, sannan me akwai wajibci a gare ki na wajen ki ciyar a cikinsa, ciyarwa don Allah, ba kawai tarawan ba, a'a, a dinga haɗawa da ciyarwa don Allah. Yace wa mimma akhrajna lakum min al-ard, yace da kuma me abinda muka fitar muku na daga tsirrai. Duk da shi ma abinda aka fitar na daga tsirrai ai daga Allah subhanahu wataala shi ma yake, shi ma ma kasabtin ne ai, ko da hannunka kake zuwa kai noma kai shuka. Abinda yasa aka ware shi daga cikin wancan bayanin, saboda ita akwai wani tauhidi a ciki, haka ɓangaren kiwo ma akwai tauhidi a ciki. Za ki iya yin noma, ki yi shuka, ki zuba taki, ki komai, idan Allah bai ga dama ba, sai ba za a samu abin da ake so na amfanin gona ba. Kenan sai kin jira wannan sakamakon da Allah, idan ya tabbata kin samu, kin samu. Kazalika za ki iya ajiye dabbobi da zumman cewa za ki kiwo, idan Allah ya jarrabe ki sai su zama ba masu haifuwa akai akai ba, ko so wa'annan ko kin ba su ci ko kin ba su sha, sai Allah ya ga dama ya ba su haifuwa. Kazalika ita ma noma, haka ne al'amarin ta yake, shi yasa Allah ya bambance su sabanin sana'a da zaki yi ta da hannunki, matakar kin saka kin din kayan da ake yi, Allah zai baki albarkacin abin da kika yi da hannunki, amma wannan shine zai karasa miki aikin da kika dauko din. So shi ma maka saftum ne, amma kuma akwai wani aiki da Allah sai ya taya ki yake tabbata. So shine abin da yasa Allah ta'ala ya ambace shi a ciki ya zama daban, mimma akhrajna lakum min ardi. To wani bayani na ƙarshe bai shafi wannan magana ta sana'a ba, amma kuma shi ma wani aikin ne, saboda haka barin dan ce wani abu akai, wala ta yammul qabisa min hutun fiqudin nan. Ana magana ga masu gwama mummunan abu a lokacin da za su yi kyauta ko sadaka. Sai kin tashi yin kyauta, sai ki duba wani zanin ki da kika dauka cewa shi kin daina saka shi ya riga ya kwan biyu. A shi Allah in za a bashi yafi so a bashi mafi tsarkin abin da kika fi so yafi kwanciya a ranki. In aka roke ki abiki yi kyauta da abin da kike kallon, za a gode miki. Ko da shi mutumin bai gode miki, yadda Allah zai karbi wannan abin, Allah zai ga akwai nagarta a tare da ke. So irin wannan kyautar tana da daraja, tana kuma da mahimmanci. Allah ta'ala ya cigaba da cewa kada ka bada abin da idan da kai aka bayar ma sai ka rintsa idan ka karbe shi. Ku gane Allah ta'ala mawadaci ne. Kenan ai dan Allah aka ce ki bayar, to Allah ba matsiyacin sarki bane da zaka dauki lalataccen abu ka bashi. So wannan yana da kyau duka mai sana'a ta gane ta yi kyauta da abin da ya dace daga dukiyarta ta sana'a. Kada ki ce kin bada abin da kike tunanin kawai, ba wai irin dan misali ba za ma ki kyautar wala Allah sai kin yi kwashe. In abin dafawa kike yi na sayarwa na ci, ran da kika yi kwashe to ranan da kike iya yin kyauta, kike tuna wata ummanki a can anguwa kaza, kike ce a dan kai mata. Amma yana fresh din sa, yana tsakiyar kansa, ba za ki iya yin kyauta ko sadaka ba. So wannan Allah ta'ala baya so, kuma Allah baya duban dukiyar ya sa mata albarka. Saboda yin hidima a cikin yana sa Allah ya baki special care akan kasuwar taki. Wani bayan Allah a cikin daji yana tafiya, sai ya ga hadiri ya haɗu lokaci ɗaya har yana tunanin mafaka. Sai ya ji wata tsawa a cikin hadirin tana cewa, ka tafi gonar wane kaza a guri kaza ka zubar da wannan ruwan. Kawai daga idon da ya sai ga wannan hadirin yana juyar hanyar tafiyarsa, yace sai na bi hadirin, yace sai na je na tarar yana sauka a wani guri wanda gurin wani fako ne tsakanin dutse da dutse ne. Yace shi bai ga gona a gun ba, yace amma da ya je ya leka gun da ake ruwan sai ya ga wata magudana ce zuwa ga wata hanya. Bawan Allah nan sai ya ta tafiya zuwa ga wannan hanyar har sai ta kai shi gonar wani bawan Allah wanda garin su ba a ma ruwan, amma ya san da cewa Allah yana turo gonar sa wannan ruwa. Yazo ya samu kawai yana bude hanya, wannan ruwan yana shigowa gonar sa. Sai ce da Allah, bawan Allah, wa sunanka? Sai ce sunana wani. Shi kuma daman ya ji san da aka ambaci fulanin, sunan da aka ambatan ya rike shi, sai ya ji exactly sunan da ɗazu aka ambata a saman nan ne. Ya ce, bawan Allah, kai haƙuri dan Allah, dan annabi, ka bani sirrin ka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala. Ba zan ɓoye maka ba, na ji san da aka yi wannan ruwan umarni ya sauko, aka karkata shi ya tafi gonarka, me tsakaninka da Allah? Ya ce, tunda ka ce min haka, na san Allah ne ya hore maka har ka san halin da nake ciki, amma ba wanda ya san menene. Ya ce, kaga amfanin gonan nan idan na yi shi? Ya ce, sai na raba shi kashi uku. Kashi ɗaya, ya ce, ban duban yawan kuɗinsu, ban duban idan na sai shi zai ban daraja kaza, ya ce, sai na je shi na raba shi duka daga mabukatan garinmu. Kashi ɗaya, ya ce, sai na adana shi, shi ne jarin baɗi da zan zo na sake zuba wa gonar. Ya ce, kashi ɗaya muke ci da iyalaina, ko zai ishe mu ko ba zai ishe mu ba, na yadda da wannan wani tsakanina da Allah ne. Ina ga manomanmu wanda su zakat da aka ce su fitar ma ba za su iya fitar da ita ba. Ko in ka tashi fitarwa sai ka duba gurin da bai zama ya sa an samu abin da ake so ba, a cikinta za ka fitar da abin da ake so. So ashe Allah ya ba shi wani special care da na faɗa daban saboda mi wannan aikin da yake wa al'umar garinsu. So ke ma in kika inganta kasuwarki kika saka niyya mai kyau wajen ciyarwa gulgudan samin ki tsakaninki da Allah kawai dan ki samu dace a gurin Allah subhanahu wataala lalle zaki samu daukaka a cikin kasuwarki zaki samu daraja da nasarori a cikin ta kuma Allah subhanahu wataala zai shiga cikin sha'aninki kamar yanda kika shiga sha'anin al'umar annabi domin Allah yana tare da waɗanda suke tare da damuwar dan adam ba kawai kullun ke kanki kika sani ba ya za a ke dai kullun asusun ke dinga daukaka so yana da kyau a ce duk dan kasuwa ya san muhimmancin abin da ya shafi yin ihsani a cikin kasuwancin sa a wata aya da ita ma take da abin dubawa ga mai san zama dan kasuwa kuma mai sana'a ya kuma kiyaye domin mai muhimmancin ta a cikin shi ma tsarin kasuwa akwai ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
wayannan ayoyi guda biyu a aya ta 9 da ta 10 magana da suke yi akan menene su kuma su ma duka akan yanda zaki bi tsarin kasuwa ifa kina so ki zauna da Allah lami lafiya kuma Allah ya shiga cikin tattalin arzikin naki domin kullun shi mai sana'a ina ga muku shi fadan kasuwa ne ko aiki biyu yake yi so yaya za a yi ka zauna da Allah lafiya a cikin sana'arki biki shiga cikin wani hukunci da Allah ta'ala zai iya jarraban ki ba ko wani laifi da Allah ta'ala zai iya kama ki da shi ba Allah ta'ala ya ce Ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay. Yace ya ku waɗanda kuka yi imani. Kullun na ce daga an ce ya ku waɗanda kuka yi imani kawai mu ce na'am ko har mu mata. Idan aka yi kira zuwa ga sallar Juma'a me ya kamata mu yi? Yace fas'aw. Sai mu ansa wancan kira. Wa dharul bay. Mu yanke kasuwanci. A ƴan uwana ina so in ƙara tunasar mana muna da matsala a wannan bangaren musamman masu sana'a sallar yau da kullun din ma sana'a tana dauke maka hankali ba za ka je kaka cika wancan umarnin da aka yi maka a lokacin ba to fa daga nan kika fara fada da Allah sana'ar ki ta rinjaye ki wajen barin abin da Allah ta'ala ya dora ki aka yi tunda an ce idan an kira sallah Sallah ta Juma'a dama ita mun san sau da ake yin ta. To sallar da kullun muke shin muna yin ta? Mu bar sana'ar mu tafi mu je mu sallar akan lokaci? Mafi akasarin mu ba ma yin haka. In dinki kike sai kiji sannan ne ma kike sauri ki samu bari ki hada nan. In saka ne haka. Kai ko kaman kallo wannan za a kira sallah baki tashi kin yi sallar akan lokaci ba. Kin ga dai ita ba sana'a bane asarar lokaci ne ko? To shi ma gaskiya yana daukan hankalin mu ya hana min sallah akan lokaci wanda kuma wannan shirin fada da Allah ne duk gurin da Allah ta'ala ya ce miki ga umarni kika ce ke ba zaki ba to ai kin ce zaki iya jayayya kenan da abin da Allah ta'ala ya ce wanda kuma abin neman tsari ne muna neman Allah ta'ala ya taimake mu ya kawar da mu daga aikata haka Allah ya ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun barin sana'at taki shine yafiye miki alkhairi a gare ki inda har kin sani saboda rashin sina ne kenan yake sawa mu zauna mu ga cewa mu yanzu bari mu nemi kudin mu kawai ko bari mu sauri bari dai nan da karfe kaza zan tashi kina ta kallon agogo kina sauri wai me ki samu ki yi abin da ya kamata na dangin sana'ar kiki ko barin wani abu da kike so ki karisa so rashin sina ne kenan mai da hankali da rike sallah akan lokaci shi ma wani doka ne ga ke mai kasuwanci ko mai sana'a kada sana'arki dauki hankalinki akan me akan abin da ya shafi dokoki na Allah kai ba dokoki na Allah ba ko na gidanki Me sana'a ta zama ta san me take yi? Ya zama kina da timetable. Ba kawai karabiti kike rayuwa ba. In kina rayuwa karabiti lokacin bai da albarka, sai kiga kin inda kike san me kike yi ba. Amma idan kina da tsari, kin san cewa in kika tashi da asuba kika yi sallah, kina yin minti kaza ko 30 ko awa guda wajen tilawar Qur'ani, a'a ina duba lessons dina, wala Allah ke malamar makaranta ne zaki dan yi da sa kafin da zaki duba, kin san dai iya karfe kaza zuwa kaza ga abin da nake. Misali sai kika kaddara wala Allah baki da iyalai yanzu ke sabon gida ne, so baki da wani dawainiya mai yawa kuma ba aiki kike ba. In kika kai 7, Annabi ya gaya mana wani hadisi da idan mutum yayi sallah ta asuba, ya zauna yana wasu azkar dinsa, yana wata tilawa, yana wani aiki na addini har ma rana ta dan fuda, kika tashi kika yi raka'a biyu, yace kina da ladan wanda yayi umara da haji. To sai kika zama ke jaharma ce da kika yi sallah ba kya komawa, sai ki zauna ki yi wa'annan abubuwa da Annabi ya faɗa, kika tashi kika yi raka'a biyu nan, a wannan lokacin kina da dama ƴar uwa ta ki dinki shingida awa 1 zuwa 8 8 da rabi kin tashi, duk abin da gidanki yake bukata na sharewa gogewa duka kin yi shi a wizin wannan dan lokaci da kike da shi. Girkin mai gidanki ba wani mai yawa bane, kina goge-gogen ki kin dora kin gama, kila karfe 10 yake fita, kila 9 da rabi yake fita, ba wata bata san lokacin da mijinta yake fita ba. Ma'aikacin gwamnati ne ma kin san lokacin sa, sai ki seta timetable ɗinki gwalgwadon buƙatar gidanki. Kin gama komai har kin yi wanka, kin kai mai ruwan ka kin seta, yana gamawa ya fita office, ke kuma yanzu ke ma kin tafi naki office din. Idan sana'ar ki nitsatsiya ce kamar irin su dinki saka su ba kata-kata suke da gida ba, a'a ke ketira ce har karfulawa kike yi zaki kata-kata da kitchen dinki ko, a'a har karfulawa ta gargajiya kike zaki taliya zaki wa irin gida zai yi kata-kata, ya zama lokacin sana'a ne kadai kike mai wannan kata-katan, kin yi kaza kin yi kaza, amma iya wannan lokacin da kika ayyade muntocin yazo ko awowin da kika ware yazo, kin san lokacin dawon mai gidanki dama, kin sai ta cewa zaki dora abinci ranan ki karfe kaza, to maza ka kade abin da ya shafi sana'a, ki share gurin ki, ki goge ki abincin ki shafshaf, kin gama kin sake wanka kin cire wannan kaya da kika aiki suka yi datti, kin nemi kaya masu kyau kin gama masa girki kin aje, yana shigowa zai sami girkin sa already kin gama, ba sai ya zo tukunna kina maza-maza, wallahi tun da zina ta bulu kadan hada wannan riga ka san gobe ne bikin wannan wannan amaryar kaza, ke kawai damuwar ki ba ta saba ce ya za a yi ki zauna lafiya da abokanan kasuwancin ki. To matukar baki kiyaye lokaci ba, sana'a za ta baki matsala a gidan aurenki ko a gidan iyayenki. Sana'a za ta dauke hankalinki, an ce ki wanke-wanke tun karfe kaza a gidanku kike, sai kiga kin dauki lokaci biki ba har mamanki ta tashi neman tukunya, za ta dora tukunya, za ta dora abinci. Saboda me ke yoga mai sana'a kina ta harka, yanzu na dora yanzu dai zan yi dai mama, hatta ku kula in mai gaggawa zuciya ne ta je ta wanke ta dora da kanta, kuma ke kanki kin san biki yautata ba. So du mai sana'a ya zama yana da timetable, idan ya ci abinci wal Allah komawa zai yi, in malamin makaranta ne to yanzu kuma shago zai koma, saboda ba a gaji yanzu da fadi tashi ko, yana fita shago kin shi na sai lokaci kaza ya dake, kuma sannan mazai sauri ki zo ki dora akan sana'ar ki, da kin tsaya iya kaza yanzu karisa ki kaza ki kaza ki kaza, in ba lokacin sallah ne kika katse ba kin yi abu da yawa. So idan kika zama kina da tsari, kasuwar ma za ta zama mai albarka, kuma lokacin ki zai zama mai albarka. Muna ganin wuni yana tafiya barkate ne saboda bamu ba da tsari a wunin mu ba. Amma in kika ba da tsari sai kiga lokacin ya ishe ki, ya baki balance, kin yi duk abin da kike so. So yar uwa mai burin zama yar kasuwa, ki zama kina da tsari a cikin a kasuwancin ki. Allah ta'ala ya ci gaba da cewa na ne muka tsaya. Okay, fa iza quriyatis salati fantashru fil ardi ko, fa iza quriyatis sala, idan aka idar da sallah, aka kammala sallah da aka kira, ma'ana lokacin sallah ya wuce, fantashru fil ardi, Allah ya ce ku watsa cikin ƙasa, wabtagu min fadlillah, ku nema daga fararar Allah ta'ala, kenan yanzu an ce ki koma kan kasuwar ki ba hana ki ba kenan ko, tunda kin zo kin yi sallah akan lokacin ta, koma ki je ki cigaba da neman arzikin ki. Yace waskurullaha kaseeran la'allakum tuflihun, to nan ma ga bakin zaran, waskurullaha kaseeran la'allakum tuflihun, me manufar sana'a? Ba samun rabo ba, babban rabo. Allah ya ce idan kina so ki samu babban rabo a cikin sana'arki, waskurullaha kasira, ki ambata Allah ambato mai yawa. Al'adar mai sana'a ne idan kina aikin ki zo ki dan kunna yar waka a gefen ki, kina ji kina dan rausayawa, kina sauri-sauri kina aikata aikacen ki kamar yanda kuke yi. Wanke-wanke ne sai an dan kunna kida, a gyaran daki ne sai an dan kunna kida, duk wani abin da yake sai ki dinga ji ma bai baki wani sha'awa idan ba da kidan ba. To Allah kuma sai ya ce ba da kida zaki tafi da shi ba, ki dinga hada aikin ki da me, yace da ambaton Allah subhanahu wataala. Kina yi idan ke yanzu ke tura ce kina kwabin donut dinki kawai ki yi ta tasbihi, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al'azim, ki ji harshen ki ya saba har ba zaki san san da kike farawa ba. In kika gwama neman kudinki da ambaton Allah, Allah ya ce da fatan zaki samu babban rabo. Alama ce ta idan ke kina yin neman kudinki a sana'arki da me da ambaton Allah, to lalle ana kyautata miki cewa zaki samu babban rabo. Idan ba ki yi fa akwai akasi kenan ko? A Imam Umar wata dan ya taba zuwa Madina, sai ya shiga garin magariba ta yi, ya shiga masallacin Annabi ya yi salla. Masallacin Annabi tun a baya yana da wata ka'ida, ba a barin sa kofa a bude kwana kamar yanda na Makka yake 24 hours. Shi yana da lokacin rufewa, yana da lokacin budewa. Da lokacin rufe masallaci yayi, saboda dare ne sai bai gabatar da kansa ga kowa ba, bai ce shi bane, sai ya shiga cikin mamu suka yi sallah, ya shiga cikin jama'a ya koma gefe yake dan nazarin sa na ilimi. Sai askarawa suka zo suka ce masa za su rufe a masallaci. To shi kuma bako ne, kuma bai kai kansa ga masauki ba, baranta na a bashi gurin zama. Sai ya ce da Allah kuma hakuri, ni bako ne, so nake ku bani dama na kwana ana saboda bani da masauki. Su kuma askarawa suna kama da mala'iku, ayyukan su duk wanda zai aikin Makka ya gansu zahiri, la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru, haka suke yanda mala'iku suke, su ma haka suke. Kawai doka in ta zo ta kanka ko kai waye sai an taka ka, to bare ma bu san shi din waye ba a wannan lokacin. Yaja suka ja, yaja ya ga za a bata masa lokaci ba askare da ya dauke shi sai ya watsa shi waje kamar shara. Opposite da masallacin akwai wani shago na mai yin gurasa, sai hango wani dattijo an watso shi daga masallaci, sai ya taho da sauri. Sai ce ba an Allah me ka musu suka jefo kai, to Allah ba musu komai ba, kawai dai na roki na kwana a masallaci ne, su kuma sun ce doka bata tanadar da yin haka ba, na dan musu taurin kayan naci ne, ina ga shine na fusatar da su. Sai ce da ba za ka damu ba, kaga dan shago na ta, da sai mu je can ka kwana ana zuwa safiya sai ka isa gunda za ka je shi, to na gode. Sai je shi ya zauna, mai gurasa yana ta kwaba guratarsa, ya yanka ya hau gashi yana ta hidima. Imam Ahmad sai ya koma gefe yana koyon darasi. Tunda ya fara kwaba fulawa, Imam Ahmad ya ce ban ga bakinsa ya yi shiru ba, ina ta ganin bakinsa alamar yana zikiri. Ya ce har ya zo gashi, bai ya magana da kowa, ya ce amma harcensa yana ta zikiri. Sai sai ya kasa hakuri, ya ce bayan Allah ina da tambaya. Ya ce masa ina sauraron ka. Ya ce da Allah me kake faɗa, tun da na shigo gurin nan tun farkon dare har yanzu ƙarshen dare bakinka yana ta motsi, kuma ina a fahimtar zikiri kake, da gaske zikiri ne? Ya ce ƙwarai zikiri nake. Ya ce ai ban rayuwa in ba zikiri a bakina, shi yake sa ni in ji wannan aikin bai ya ban wahala. Bana ba yanzu sai kin shafe din da dukulfen in kin ina a cikin ayyuka ko? Yace shi in yana zikiri jin sa yake, kawai yana ƙara jin wani ƙarfi na aiki yana sake samun sa, kuma yana jin sukuni a cikin zuciyarsa. Tunda dama Allah ya gaya mana ala bi zikrillah tatma'innal qulub, haka ne ko? To sai yake jin nutsuwa, aikin yana masa sauri. Sai ce in tambaye ka tambaya ta biye, ce ina sauraron ka. Yace da Allah zaka iya bani labarin wannan aiki da kake na zikiri, waɗanne fa'idodi kake fuskanta suke baka, wace nasara kake tunanin kana samu? Sai alhamdulillah. Yace ba abinda na taba sawa a gabana ban samu ba, kuma ni na san Allah yana mun haka ne, saboda na dan fara zuciyata da shi, kullun cikin zikirin sa nake. Yace ko da yake alhamdulillah ba zan ce babu gaba ɗaya ba, akwai abinda nake ta roƙon Allah subhanahu wataala guda ɗaya har yanzu ba amun ba, amma dai ban yanke kauna ba, kafin na mutu za amun. Yace da Allah wata bukata ce ita kuma wanda ba a biya maka ba. Yace akwai wani bawan Allah Imam Ahmad, ina son sa, ina so kafin na mutu Allah ya nuna min shi da idona, amma har yau Allah bai bani iko ba. Imam Ahmad sai ya sunkuyi da kai yace, ya Allah, yace to ni din nan da kaga an jefo wajen nan, to dan kai aka jefo ni, kawai Allah ya aiko ni ka ganni ne, ni ne Imam Ahmad. Kawai mutum ya fashe da kuka, ya ji dadi, ya runguma Imam Ahmad. Burinsa na ƙarshe ya cika ko? Zai yake kawai shi yanzu an cika masa duk wasu buri a duniya. Ya ce da man ba abin da ya taba nema ya rasa. Sai yanzu kuma Allah ya kawo masa burinsa mai girma da yake ganin shi ya rage masa a duniya. Kenan ƴar uwa, in kina so ki zama kin yi nasara ga abubuwan da kika sa a gaba, akwai zikirin Allah Ta'ala. Har canki kullun ya zama akwai zikiri. Ba ana shirin jaraba ba, ki yi karatu ki yi karatu, idan kika rufe sai ki dan kunna waya sai ta dan dinga baki sauti mai sanyi, ke kina shirin bacci. A'a, ki yi karatu ki yi karatu ƴar uwa, in kika rufe dauki Qur'ani ki karanta. Yi karatu yi karatu, idan kika kwakwalwar ta rufe ta ki dauka ma, rufe dauki Qur'ani. Na da wani yaro da yake digiri a college, yana da natin karatu, kawai kwatsarar nan sai ya kira mama, kawai mun zo makarantar nan tsabar walakanci, sai suka ce wai ta sata sai guda hudu rana ɗaya za su mana. Sai na ce to me a ciki? Haba mama, ai kana so ka duba kowanne, yanzu wanne ka san za ka duba? An ce in baka satar, an sace, in ce dauki Qur'ani. Na mala ta meke shi alramma ne, kawai ya hautulawa ya share kowanne. Aka zo kuma aka yi ta sata san duka. Ranan da yake tunanin za su samu result, sai aka ce malami ɗaya yana neman sa. Yace to mama kin ji ko? Na ce miki akwai matsala, malam wane yana? In ce ka je ka, kai addu'a ka je ka. Sai malami yace kawai so yake ya ganshi, tunda yake presenting wannan lesson din ba a taba samun maki din da ya samu ba. Kuma kazalika duk sauran wa'anda aka yi kowanne ya ci, amma dai anan shi malamin har mamaki yake kama shi, waye mai wannan paper? So ki saka Qur'ani, ki saka zikirin Allah Ta'ala a cikin me karatun ki na bokon ma. Ku dinga fahimta, a duka makarantun nan da ake samun masu nasara, mafi akasarin masu nasara masana Qur'ani ne. Idan kika haɗa zuciyar da zikirin Allah Ta'ala, to Allah zai yi ta buɗe zuciyar. Allah zai yi ta buɗe zuciyar, tana ɗaukan abin da kike kallon, ke tunaninki bai kai ma ta ɗauka ba. So ba a wasa da zikirin Allah idan ana neman nasarori da ci gaba. Ya lokaci yake, ina da tafiya. Ƙarfe nawa ne suka yi? Ƙarfe nawa za a tashi?
Me a nan da ku?
Ƙarfe nawa kuka tsara? 12? Sora mutu. To ala ayi halin dai, a kusan daman zaburarwa ce ko? Da nake so na yi mana, mu shina cewa sana'a ba wata aba ce da kawai aka tsare ta a karazi ba. Mu shina cewa sana'a a ayyuka ne na annabawan baya, sannan ne ayyuka ne na sahabbai da matayensu duka sun aiwatar. So mu ɗauke ta amma da wace irin manufa da aikin mu ji cewa za mu yi shi domin mu samu amfanuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai hanyoyi na nasarori a cikin sana'a, akwai kuma ƙalubale ko dalilai da suke kawo rashin nasarori, wanda su ma ya kamata ko da kaɗan ne mu ɗan tsakure su. Duk da kaman hanyoyi na nasarori a cikin karatun daman na ce sun yi ta zuwa, inda wacce ba ta manta ba, ba za ta iya tuna mana guda uku daga cikin hanyoyi na nasarori da na faɗa. Hanyoyi na nasarori a matsayinki na mai sana'a guda uku, wanda kuma a cikin nan na ambace su. Na'am? To ɗaya, wannan da yake yanzu ta zo kenan. Biyu? Kyauta, ciyarwa. Na'am? Akwai godiya. Duka wannan hanyoyi ne nasarori. Malaman sana'a suka ce akwai jurewa akan sana'a. Kada daga kin yi sau ɗaya kin faɗi ko ba riba ko ba a samu customers da yawa ba, sai ki ce kai ina wallahi jarin ina ai ke asarar kika hanga, sai an sha wuya, an yi ta yin asarar ma, an yi ta rashin kasuwar, an yi kaza da kaza, daga baya sai Allah subhanahu wataala ya saka hannunsa a cikin al'amarin, domin mai juriyarki. Idan kika zama mai juriya, Allah zai shiga cikin sha'aninki. Domin mai Allah subhanahu wataala kullum idan ya tashi jan kunnenmu a game da ayyuka na yau da kullum, yakan ce mana mai ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabidu, ko? idan kika yi hakuri isbiru kadai bai wadatar ba wasabiru ki doge akan yin hakurin ki nace idan wahala take baki na gajiya ki nace zaki ji harkin daina jin gajiyar ga ma hanya an gaya mana a feldin din da addini ya bayar ko zikiri zai sa ki ba zaki ji kina gajiyawa ba so ki zama mai jajircewa sannan mai hakuri sannan mai iya mu'amala da mutane sannan mai afuwa kenan kayan ki zama mai rangwame shine afuwa zaki samu a kasuwanni akwai shaguna da aka kebanta da su ba abinda zaka iya tura yaron ka yaje wani shago sai in har babu a wancan shagon sai kiga hallayi ake musu ga kuma partners ɗinsu abokan kasuwanci wanda su din ba a je shagon su ba saboda me suna da rangwame akan kasuwar su so rangwame a kasuwa ma hanya ce ta nasara sannan ki zama mai yafiya a lokacin da halin yafiyar ya taso misali kaman wanda suka dan zo neman bashi a matsayin ki na dan kasuwa bashi ma wani nau'i ne da yake karfafa kasuwa domin bashi ana yin sa ne bisa larura ko to duk wanda larura ta janyo ya nemi bashi a gurin ki ki kokari ki bashi matukar ba wai daman ya kebanta da cewa yana da wata shaida ta cewa ba zai biya ki bane idan kuma bai biya ki akan lokacin da kuka alƙawari ba to a cikin maslaha ake nema ku zauna da shi da yarjejeniya kai a zamanin Annabi an samu wa'anda bashin ya nauyi suka gagara biya ma har sai me yake faruwa sai a zo a yarjejeniya da mai kuɗin da wanda ake bin yace na ka kasa biya a kaddara yanzu mutum a ce 10,000 ake bin sa sai ce ka nemo 5,000 na yafe 5,000 din ayi wata afuwa wanda Allah yana son wannan afuwar wasu ma su iya zama gaba ɗaya ne ba za su iya samu ba sai su ce mi sai su ce sun yafe tunda ka kasa samu ka je kana yafe akwai sabon da aka masa gafara saboda yafiyar bashi so irin dalilan idan kika dauke su Allah ta'ala zai duba kasuwar taki ba wai yawan jajircewar taki ne yake kawo ribar ba a'a halayen da kika shigo da shi cikin kasuwar wanda Allah ya yarda da shi shi zai kawo samun nasarori a gurin Allah subhanahu wataala sannan kaman abin da nace na bangaren kalubale ko in ce dalilai da sukan iya jawo rashin nasara rashin nasara ita ma tana iya faruwa idan kika yi sakaci da abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa na farko kamar yadda dazu muka ce akwai godiya ko in kika zama ke ba mai yawar godiya ba mai yawan butulcewa Allah kullun kina butulcewa Allah dan abin da kika samu da kafin ki samu asara yanzu da tun ai kina samun nasarori to kin yi shiru lokacin baki ce kina cin riba ba amma yanzu da aka samu damuna ne kin dan yi abun kasuwar ma an dawo da shi ba a sayar ba sai ki ta korafi ki ta jaje Allah kuma bai san yawan jaje har ma ki zo kina zagin zamanin ko kai Allah wadaran yanzu kan kasuwar yanzu kaza kaza in an fita kaza kaza damuna ta kina ta fada Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi yace wa'ansu bayi na suna zagi na annabi yana ba sahabbai wannan labarin yace suka ce ya rasulullah ya za a zagi Allah yace suna zagin zamani alhali waye zamanin Allah shine zamani duk wanda ya zagi zamani ya zagi Allah subhanahu wataala so ki zama ke ba mai godiya ba to lalle alama ce ta kasuwar ki ba za ta yi albarka ba sannan in kika zama ke ba mai tsaye da sallah bace kasuwar ki ba za ta yi albarka ba kullun ina faɗa wa irin ƴan mata masu yin awarar bakin hanyar nan magariba da isha ba ta cikin ajandar su dadan magariba suke hada wuta ko ba haka bane gab da magariba ana kokarin kiran sallah sannan za a je a tashi wutar awara anan isha za ta same su wata sai ta je goma ba ta tashi a gun ba mai kokari ne wanda in ta je za ta hada sallar wajen 10 dare ko 11 dare ko wata kawai shikenan sun wuce kuma iyayen abin tausayi ba sa damuwa da wannan sai su ta jaje jiya ma da kyar aka hada kudin mai aka mayar tun jarin nasu ne har ya koma dauke amma ba su gane me ya janyo babu albarka a ciki ba ta ya za a aikuta ka Allah ya kyale ku kullun da kyar ake yin wannan awar to idan kika saka Allah a ciki wallahi a gidanki ma zaki yi abin kasuwarki a zo gidan a neme ki akan abu wani zaki samu a gida yake yin kasuwarsa amma kafin ma ya sauke kwanuka suna jiran layi kudaden mutane da yawa a hannunsu wani kuwa sai an fita da shi bakin titi ana yawo da shi mu dinga ganewa mu dinga ganowa me yasa kayan gidan wance yake tafiya akan kari sai ki gane me sirrin ki koya an yadda ki koya wala Allah sauki tafi ke ma ki koyi sauki tsafta tafi a'a yawan kyauta ne da ita wala Allah Allah shikenan sai Allah ya shigo da albarka cikin abun tana ciyar da wa'ansu daga cikin dan abin da take samu ire-iren dai wa'annan al'amuran. Sannan kiyaye dokokin Allah na farko, kamar yadda dazu na faɗa, akwai kiyaye dokokin miji ko na iyaye. Kada sana'ar ki ta dauke hankalinki ga barin gidanki kin zama ballagaza ba tsari ba tsafta ba gyara. In an zo gidanki kawai tun daga step na farko za a gane an zo gidan ɗan kasuwa. Kata 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 komai. Ato wannan shi ma wani alama ne na tasgaro daga cikin kasuwanci. So ire-iren wa'annan dalilai dai duka idan muka duba su muka kiyaye su Allah subhanahu wata'ala zai saka wa kasuwar mu albarka. Ina fatan dan abin da muka tattauna domin ɗaliban ilimi ne ƴan uwana, kawai mun danyi wata musharaka ce da nake so a kutsinci abin da nazo da shi, wala Allah ni ma na iya tsintan wani abu daga gare ku. Muna fatan Allah ya sa wa rayuwar mu gabaki ɗaya albarka. Kasuwar da kuka sa wa ranku cewa za ku koya ba kawai ku yi ta bane na yayi. Kusa akwai abu da dama tun a da a baya akwai wani tafin da ake a wancan lokacin subject din home economics suke ce mishi ko iya kamar yanzu da kuke wannan catering center a je a yi koyi kaza a koyi kaza masu home economics din nan ana koyar da su girke-girke kala-kala a zo a yi supervision a bada marking a yi kaza da kaza amma daga ƙarshe sai ki samu ba wani ɗabbaƙawa da suke yi sun bar shi a makaranta kawai ɗabbaƙa abu shi yake tsorar da kai ya zama ka zama gogagge. Inda yanzu ku an koya muku iya shampo da waye da kafin wani lokaci in ku kaɗi da ƙawayenki sai ki ce ai ke yanzu har kina yin kaza da kaza da kaza kin daga abin naki kin ƙaƙalo wasu abin da da ba a koya miki a makaranta ba. Yanzu ilimi mai sauki ga shi nan a waya kina googling abu kika karanta zaki da kin ƙaru da abin da da ba ki san shi ba. Kuma ki zama mai yawan tambaya akan sana'ar taki ma ki duba wata a Kaduna tana yi tambaye ta abubuwan da take yi na nasarori sai ki dada akan taki. Wata tana yi a Abuja me hanyoyinta na sarorinta ki koya. Wata kuma a Jos ita ta ki dinga koyan yanda ake neman customer ma koyan sa ake yi yanda ake neman customer ki dinga taruwa kullun yanda kullun kayan ki zai zama an yi order shi kafin ma ki gama packaging din shi. So duka wasu dalilai ne na nasarori kuma rashin aiwatar da haka shi kuma akasi ne daga cikin tsarin sana'a. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilai aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lak.
Yawon Allah ya saka da alkhairi malama Zainab Aminu Halluru. Insha Allah na samu mun samu ababen da za mu ƙari da ita a cikin wannan tattaunawa da ta mana. Ubangiji Allah ya sa mizani a ba ku 'yan makaranta ba har ma mun samu hanyoyi na ƙarin daga ta sana'a. Tabbatacce ku duba ku je da sahabin nan ya aka wurgo mai minis wani sunan nashi tabi Imam Ahmad ko hikima ta Allah ta'ala gashi addu'ar da yake yi ya je ya ceci wannan ashe shi ne abin da yake nema cikin ikon Allah ta'ala aka wurgo masa yayin masa karba kaga ya karrama shi da walakanta shi yake ga da bai samu bukatar abin da yake wani bai ce shi ani ma tashi gaban shago na akar ma suka tura ka bane ni sai wurka sai wurga kin ga abin da kaje nema kake ta nema wajen Allah baka same shi ba amma cikin hikimar Allah tunda dama yana kawata sana'ar tasa da zikirin Allah sai Allah ta'ala rugo mishi shi kuras. Alhamdulillah Allah ya saka da alkai bin ji Allah ya sami amfani da abin da muka ji an si bismillah.
Na shi wannan koyon sana'a da malama ta gama mana bayani akai. Malama za mu dan buƙaci ki dan yi haƙuri za ki zauna mana a yi abin da ke to mun gode. Thank you.